Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyin na sauraro abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Alhamis 30 ga watan Nuwamba na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Murtala da kanin labarai.
To Hafiz, shugaban Amurka Joe Biden ya bambanta shirin sa na tattalin arziki da na ƴan Republicans da ke goyon bayan tsarin tsohon shugaban ƙasa Donald Trump a yayin da yake shirye-shiryen neman sake zaɓen sa a shekara ta 2024. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kira ga Isra'ila da Hamas da su faɗa da shirin tsagaita buɗe wuta na wucin gadi. Yunkurin Turkiyya na fara da tasirin ta a tsakiyar Asiya na cin karo da manufofin Rasha, wanda manazarta suka ce zai iya haifar da wata maslaha tsakanin Ankara da Washington.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya, gamar da kungiyoyin arewacin kasar ta yi alwashin mai da hankali kacukan kan shawarar hanyoyin magance kalubalen tsaro da ke addabar yankin.
Idan muka dauki tsaro kadai muka tsasa shi a gaba muka ce shi muke so a kawo arewacin Najeriya, ina ganin cewa kungiyar ba ta gaza ba.
Za a ji cewa al'ummomin kasashen jamhuriyar Nijar da Najeriya na ci gaba da yin kiraye-kirayen ganin an bude kan iyakar kasar Nijar tare da janye takunkumin da aka kakaba mata.
Mu da muke talakawa tsakanin Nijar da Najeriya mu ta shafa, shi yasa muke kira shugaban kasa na mulkin soja Tani ya sassauta a samu a sasanta.
Kama kowace ranar Alhamis yau ma muna tafa da shirin domin iyali da Alheri Grace Abdu ta shirya kuma za ta gabatar. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labarin duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan safiya da fatan an wayi gari lafiya. Yayin da yake shirye-shiryen neman sake zaben sa a shekara ta 2024. A jiya Laraba, shugaban Amurka Joe Biden ya yi tsokaci kan shirin sa na tattalin arziki da aka yi wa lakabi da Bidenomics. Yana mai bambanta manufar sa ta gina tattalin arziki daga ƙasa har zuwa sama da tsakiya da na ƴan Republicans da ke goyon bayan tsarin tsohon shugaban ƙasa Donald Trump na Make America Great Again. Biden ya kare sa hannu kan dokokin da gwamnatinsa ta yi na watsar da farmakin nasu, ciki har da dokar sauyin yanayi da makamashi ta shekara ta 2022 da aka fi sani da dokar rage tsadar kayayyaki da kuma dokar kula da kiwon lafiya ta Obama, wacce ta faɗaɗa damar samun inshorar kiwon lafiya. Shugaban majalisar wakilai Mike Johnson da Donald Trump da kuma 'yan jam'iyyar Republican a majalisar sun himmatu wajen kare rage yawan haraji ga waɗanda ke sama, kuma za su ci gaba da adawa da saka hannun jari a cikin duk waɗannan shirye-shiryen da ke taimakawa mutane ko a fannin ilimi ko kiwon lafiya ko wani abu, a cewar Biden a cikin jawabin da ya yi a CS Wind, wata babbar masana'anta a Pueblo ta jihar Colorado. Pueblo na cikin gundumar majalisar da Lauren Boebert take wakilta, wadda ke goyon bayan Trump kuma take sukan lamirin tsofaffin wato manufofin tattalin arzikin na Biden. A jiya Laraba, sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kira ga Isra'ila da Hamas da su faɗaɗa shirin tsagaita buɗe wuta na wucin gadi. Yana mai cewa ana buƙatar tsagaita buɗe wuta na gaskiya a yayin da aka kwashe makonni takwas ana gwabzawa. Antonio Guterres yana bayani ne ga taron ministocin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya kan halin da ake ciki, inda ya ce mutanen Gaza na cikin wani mummunan iftila'in jin kai a gaban irin duniya, kuma bai kamata mu kawar da kai ba. Ya yi marhabin da ɗimbin motocin kayan agaji da man fetur da suka isa Gaza a kudu da arewa a lokacin tsagaita wutar da aka soma a ranar Juma'a. Tun daga wannan lokacin an kuma saki mutane 60 da Hamas ta yi garkuwa da su da kuma fursunonin Falasɗinawa 180. Amma kuma Guterres ya ce ana buƙatar fiye da haka sosai don magance buƙatun jin ƙai na mazauna Gaza miliyan 2.2. Ya kuma buƙaci Isra'ila da ta buɗe fiye da mashigar kan iyaka ɗaya kacal da ake da ita a yanzu, kuma ya yi kira ga kamfanoni masu zaman kansu da su sake dawo da ayyukan kasuwanci. Hamas ta kashe mutane kusan 1,200 a Isra'ila a lokacin munanan hare-haren da ta kai a ranar 7 ga watan Oktoba, tare da ci gaba da ruwan makaman roka a garuruwan Isra'ila. Ma'aikatar lafiya ta Gaza ta ce Hamas ta ce adadin Falasɗinawa da suka mutu sakamakon yaƙin ya kai fiye da 15,000, yawancinsu mata da ƙananan yara. a halin da ake ciki kuma mayakan Hamas sun sako wasu karin Isra'ilawa da aka yi garkuwa da su a jiya Laraba rana ta 6 kuma ta karshe ta yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin bangaren da ke yaki da juna yayin da masu zasantawa suke ci gaba da kokarin tsawaita yarjejeniyar da kuma sakin wasu karin mutanen da aka yi garkuwa da su domin musaya da Falasɗinawa da ake tsare da su a gidajen yarin Isra'ila yayin da yarjejeniyar tsagaita bude wutar ta kawo karshe a safiyar yau Alhamis manyan jami'ai daga Qatar da Amurka da Masar da Isra'ila suna taruwa Qatar domin tattauna yadda za a tsawaita yarjejeniyar da kuma tsawon lokacin da za ta dauka domin ba da damar yin musayar mutane da aka yi garkuwa da su da kuma fursunoni sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken wanda ke shirin tafiya Isra'ila a yau Alhamis ya shaidawa manema labarai a Brussels cewa tsawaita yarjejeniyar na nufin cewa karin waɗanda aka yi garkuwa da su za su dawo gida kuma za a sami karin ayyukan jin kai domin taimakawa Falasɗinawa da suka rasa matsugunan su a Gaza
to madalla an jima kadan martala zai sake shigowa da cigaban labaran duniya amma kafin nan bari mu bude taskar rahotanninmu daga Najeriya kamar kungiyoyin arewa wato CNG a takeice ta yi alwashin maida hankali kacokan kan shawara hanyoyin magance kalubalen tsaro da ke addabar yankunan arewa babbar kungiyar ta ce nazarinta ya nuna cewa matakar ba a samar da tsaron rayuka da dukiya ba yankin arewa ba zai farfado kamar yadda yake a shekarun 1980 ba daga Abuja ga rahoton da wakilin Nasira da Mail Hikaya ya aika mana
ba mu rabu da Abdulaziz ba saboda yanzu haka ma kun ga ofishin coalition umrozan gurguka iske mu Abdulaziz wato ya kasance da rushin shi da zuciyar shi da gangan jikin shi ko da yana cikin iyalan shi kwance to ina tabbatar maka cewa tana tare da coalition umrozan groups
a taron manema labaru don gabatar da wasikar nada jigon gamayyar Abdulaziz Suleiman a matsayin kakakin majalisar dattawan arewa dan mai gurbin hakim Baba Ahmad da ya karbi mukami a fadar Aso Rock shugaban gamayyar Jamilu Aliyu Charanci ya ce sai kowa ya bada gudu Mawasa bisa tsari kafin cimma salama. Jamilu Charanci ya ce ta daukar ɗan sa kai na buƙatar ƙwarewa wajen bincike don yi kowa adalci wanda shine jigon samun nasara.
To idan muka dauki tsaro kadai muka tsa shi a gaba muka ce shi muke so a kawo arewacin Najeriya ina ganin cewa kungiyar ba ta gaza ba. A wannan yanayi da muka samu kanmu cewa ko kwana uku ba wuce ba aka tsa samu da mutum 100 aka shiga da su cikin daji a jihar Zamfara. A yanayin da aka shiga ake dauki gama karantu a arewacin Najeriya a dauki yara ƴaƴa mata a kai su cikin daji a aji. Daga cikin daji za su yi requesting miliyan na kuɗi a dauka aje a kai musu domin kuɗin sa a yanayi da muka samu kanmu akwai kauyukan da suka koma cewa bandit ke shari'a bandit ke hukunci akwai kauyukan da suke dora mu haraji a biya harajin noma a biya harajin zama kauye a biya harajin girbi a biya harajin kwashe kayan gona kaje kai musu laboranci ba tare da sun biya kuɗi ba ban yi tsammanin cewa idan muka dauki wannan abun shi kadai ba muka tasa shi gaba cewa muna son mu tabbatar da cewa al'umma arewacin Najeriya sun koma suna bacci a gidajensu da idanunsu biyu a rufe saboda akwai kauyukan da muke da rahoto cewa wasu ma saman itatuwa suke kwana wasu kuma maricina yi za su bar garuruwansu su dawo cikin dinni su kwana wasu kuma in aka ce kuma da ciyayi sun shiga kimuwa sun shiga tashin hankali saboda basu ma sanya ganin zai kai da wayi musu ba
a nasar sharhin sabon jami'in labarun kungiyar da tawon ta arewa karkashin farfesa Ango Abdullahi wato malam Abdulaziz Suleiman ya ce lalle yan arewa su hada kai wajen kawar da bambance bambance
inda aka zabo ka cikin mutum miliyan ake ce kai ne zaka yi kaga abu ne wanda za ka gode ma Allah wannan abun ba sabo ne ba a wajen mu gaskiya shi irin gugurmaya irin wannan mun gan shi gurin magabata kun suke yi da waka mai sari abokan ladan waka ya ce har afu duk kasashen Afirka kama ce ta nashi su da sun suka ta gugur mai tsakanin kudu har suka samu aka kafa tun lokacin independence bature ce zai tafi suka ce to ba za ka tafi ba sai mun dan daidaita tsakanin suka yi da har Allah ya sa aka dauki rayukan su daga nan kuma akwai wanda suka shiga ba dai na daukan salo daban-daban to ala hakika da su da mu din nan dai musamman su mu coalition of northern groups sun wasu da ne cewa mu ba in aka tace za a ga cewa da irin wulakancin da sauran abokan zama suke wa arewacin Najeriya da dan arewa
yayin da gamayyar kungiyoyin arewa ta hada da matasa dalibai da sauran kwararru majalisar dattawa ta yin arewa ne masu shekaru kuma asali marigayi dan masanin Kano mai tema sule ya kafa ta yadda sauran dattawa irin su Sani Zangon Daura Paul Unongo kan taimaka don kare muradun yankin da ya fi fadi da yawan jama'a a Najeriya Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja Najeriya
a gaida Nasira da Mail Hikaya da wannan rahoton yanzu agogon mu a nan Washington na cewa karfe 10:09 na dare yanzu kuma ga Murtala da cigaban labaran duniya kashi na biyu
Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗa a jiya Laraba cewa akwai gagarumin goyon bayan dukkan bangarorin siyasa na Amurka ga Ukraine kuma babu alamun gajiya ga kasashen kungiyar kawance ta NATO na ci gaba da bada goyon bayan su a daidai lokacin da kasar ta shiga hunturu na biyu na yaki da Russia yayin da wani taron manema labarai a Brussels a jiya Laraba Blinken ya ce wasu suna tambayar ko Amurka da sauran kawayen NATO za su ci gaba da tsayuwa tare da Ukraine a yayin da muke shiga hunturu na biyu na mamayar Putin amma amsar a yau anan NATO a fili take kuma ba ta da wata taba ba dole ne mu ci gaba da goyon bayan Ukraine tun lokacin da aka fara yakin Amurka ta bada taimako na kusan dala biliyan 77 ga Ukraine wanda ya hada da taimakon jin kai na kudi da na soji a cewar Blinken ya bayyana cewa kawayen Washington na Turai sun ba da sama da dala biliyan 110 don tallafawa Kyiv. Turkiya na neman faɗaɗa tasirin ta na tattalin arziki da diplomasiya a tsakiyar Asiya tare da cin karo da Russia da ke sonyan hakan. A cikin wannan watan na Nuwamba ne shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya gana da shugabannin kasashen tsakiyar Asiya a taron kungiyar kasashen Turkiya a birnin Astana na kasar Kazakhstan. Erdogan na fatan yin amfani da alakar kabilanci ta Turkiya da yankin mai arzikin makamashi domin ƙara ƙarfin tattalin arziki da diplomasiya a wani bangare na duniya da China da Russia suka mamaye kawo yanzu. Yunkurin na Erdogan a tsakiyar Asiya wani kokari ne na rage dogaro da Turkiya ke yi ga Turai a yayin da lokacin dangantaka take ƙara tsani tsakaninta da tarayyar Turai. Sai dai kasar Russia da ke fama da karuwar takunkuman da kasashen Turai suka kakaba mata kan mamayar da ta yi wa Ukraine ita ma tana neman ƙara ƙarfinta a tsakiyar Asiya. Har ila yau Amurka ma tana mai da hankali kan Asiya ta tsakiya yayin da take kokarin dakile yunkurin Moscow da kuma China. Manazarta sun ce waɗannan manufofi za su iya samar da maslaha tsakanin Ankara da Washington.
A gaida Murtala Faruku sanin na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Al'ummomin kasashen jamhuriyar Nijar da Najeriya na ci gaba da yin kiraye-kirayen ganin an buɗe kan iyakar kasar da Nijar tare da janye takunkumin da aka kakaba wa kasar bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a ranar 26 ga watan Yulin da ya wuce, wanda hakan ya sa kungiyar ECOWAS ta kakaba ma kasar jamhuriyar Nijar takunkumin kare tattalin arziki. Ga rahoton da wakilin Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana.
Takunkumin tare da rufe bodar ta Nijar dai da kungiyar ECOWAS ta sanya wa kasar ya jefa dubban 'yan kasashen guda biyu cikin yanayi na takura tare da ƙara durƙusar da tattalin arzikin kasashen guda biyu. Malam Mamman Iro shi ne sakataren mulki na kungiyar 'yan kasan Nijar da ke zaune a Najeriya. Ya ce ya zuwa yanzu fa lamarin tura ta kai bangu, a saboda haka ya buƙaci da a samu maslaha.
Su shugabanni na soje ya kamata su duba halin da ƙasa take ciki, su duba al'umma, su duba dukiyoyin al'umma, kuma su dubi Nijar ita ma a matsayin ƙasa, saboda su ba da haɗin kai ga wannan shawarwari, musamman ma ta kungiyar mu ta cikin gida ita ECOWAS, domin a samu maslaha a cikin lokaci.
To Alhaji Dallada Aliyu shine shugaban kungiyar 'yan kasan Nijar mazauna jihar Naija. Yayi kira ne ga shugaban mulkin soja na kasar ta jamhuriyar Nijar, wato General Abdurrahman Chani, da yayi wa Allah ya sassauta domin a cimma maslaha.
Mu da muke talakawa tsakanin Nijar da Najeriya mu ta shafa, shi yasa muke kira shugaban kasa na mulkin soja Chani ya sassauta, ECOWAS sassauto a zuwa haɗuwa a samu a sasanta.
To lamarin takunkumin dai ya shafi sha'anin kananan 'yan kasuwa musamman a arewacin Najeriya. Akan haka ne ma shugaban kungiyar 'yan asalin jihar Kebbi da ke zaune a nan jihar Naija, Alhaji Hassan Usman Shiroro, ya ce kawowa yanzu fa jama'a na cikin wani hali, a saboda haka ya kamata a tausaya wa na ƙasa
musamman mu mutanen jihar Kebbi a zahiri mutanen mu kananan ɗan kasuwa da manyan ɗan kasuwa suna wahala da in an tashi ana zuwa a so daga Ilele za a shiga Niger a so wake a so shinkafa da sauransu a shigo da su to yanzu nan waɗanda suka sayo ma da yawa motoci suna nan tsaye a layi a hana a shigo da wannan abu
to mai sharhi akan lamuran yau da kullum a Nigeria Alhaji Muhammadu Awaisu Giwa Kuta ya ce wannan hali da aka shiga yana da matukar tayar da hankali a saboda haka ya kamata a dubi bangarorin guda biyu wato kasar jamhuriyar Niger da kuma Nigeria
abin da ya kamata don a tabbatar cewa an zo na lafiya da juna ita Niger ta san cewa ba ta da uba wanda ya wuce Nigeria kuma ita Niger ta san cewa duk abubuwan da take ganin cewa an musguna mata ko kuma Nigeria ne ta sa ana musguna mata ba Nigeria government bane
fata dai gano bakin tsaron ta yadda al'ummar kasashen guda biyu za su samu sa'ida Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria
a gaida Mustapha Nasiru Batsari kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafinmu na internet a boahausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba
ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka son ka mai ba ku jama'a tambaya nike da ku jama'a tambaya nike da
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali barkamu da ganin wannan Alhamis ta karshe a watan Nuwamba shekara ta 2023 Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya kafin mu sallama da masu ruwa da tsaki da muka gayyato domin nazarin tasirin auren gata da gwamnatin jihar Kano ke gudanarwa Dr. Khadija Sagir Suleiman mataimakiyar komandan Hizba ta bayyana yadda ilimi ke taimakawa a cimma nasarar wannan shirin a tattaunawa da wakiliyarmu Baraka Bashir ta jagoranta da ta hada da ɗaya daga cikin anguna Miko Ma'azu Umar da ɗaya daga cikin amaran Hawwa'u Shu'aibu Abdulmumin sai kuma lauya Amina Aliyu Umar a tattaunawa da wakiliyarmu Baraka Bashir ta jagoranta
education ya shigo sosai saboda ni karkashin office ina ne ma a yanzu akwai abubuwan da muka fito da shi na orientation ga wayannan amare
hanyar
kwarai kuwa ki duba ki ga pejikan mu a Facebook suna nan akan auren gatan nan in kika bude ya ke gani muna koyar da su karatu saboda muna koyar da su karatu muna ba su ilimin addini basic da kuma ilimin zamantakewa aure yanzu kwanaki mun je mun yi lecture a Garden House zaki gani a coordination hall manyan professors ne kuma haka muka zauna muka yi wa amaran nan lecture akan rayuwa aure a bangare da angwaye aikin da kaji maza uku suka yi mace daya ce tai amma kaga cewa an musu gogaggu mutane suka sanya ya ilimin zamantakewar dan adam take da kuma ya aure yake a addini kin ga wannan an taimaka wajen ba su ilimi saboda haka ke dan wannan aure da mai girma engineer Abba Kabir yayi ya yaki abubuwa da yawa
kin ga ya muna hudu bari mu koma kan amarya amarya garin da aka baki da kuma sadakin ki sai ki fada wacce irin sana'a zaki da kuma fata ango ba zai ranci ba
gaskiya ba sa insha Allah da mun ina sana'a turaren wuta su umra haka su ma yi kan kiso to an taimake ni akan wannan sai yaddar Allah kin ga jari na je da karfi akai to alhamdulillah wannan jari gaskiya mun ji ladin sa ba abinda zamu ce sai godiya
to ango kai kare ne kuma namiji a cikin nan a cikin gashi an ba amaran nan jari shin za a yi yunkurin a kara musu domin jarin ya dan yi gwagu gwagu
insha Allah kan Allah ya
kuma ba za a rance ba
Allah ya ai mutumin da yake zai karbi kudin mutunta ba sai ha ko ba ka ba abu wannan jari da aka bata ko da ka zo gobe ka da ka ci an ba hankali na kafin gobe kana zuwa da gudu zaka ga ta mutu ko ba ka ba ba mu a fatan haka insha Allah
to sai
na kara mutun insha Allah
sai da mun kana da mata biyu wani irin kokari zaka yi wajen hadin kan matan ka tun yanzu sun zama su fata mata ba a raba su da kishi
ta insha Allah ta'ala za su zauna lafiya
wani irin kokari zaka yi
kai tabbatar insha Allah ta'ala wanda duk ba zai gangara ba za ta adda Allah ne zai hada kansa gaba da
to amarya ke kin san kin yi zaman zawar cikin ga wahalar da kika sha wani yunkuri zaki na ganin kin yi ibada kin zauna kin rike yaren ki
babu da zan shiga Allah sun godiya Allah kuma yi mini jagora tun da niyya ta dai ibadar Allah dan aure ibada ne na da fitiyayya alhamdulillah da kwanciyar hankali to insha Allah Allah kai mana
da malama bakin tana ta mulki malama sai tsuwa take an ce wasu suna da wannan
a ba haka bane ki gane malama ai misali shi wannan aure akwai matsala ɗaya da ta damu mutane na biyar din shine zan gaya miki yanzu ban manta ba a har conference lokacin wani basarakin sarki ne ilimi da akai akan nan akan magarin mace-macen aure ji yake an yi wannan to wannan tsarin aure namu ya zo da magani shine cikin abu na biyar tunda yanzu ko abin da ya dame shi mutu shine yanzu hukumar hisba wannan auren da ce baka isa ka saki mata ka ba ina ji ko babu yawa babu saki babu duka babu yaji dalilin mu idan kana da wani uzuri wanda har addini ya yadda maka kai saki tunda Allah tabaraka wa ta'ala ya halatta ai shine zan zo miki magana amma sakin damuwar da nake wannan sake-saken auren da ake kuka al'umar Bahaushe tana yi to kin ga wannan tsarin auren ya zo da magani idan ka saki ma shine cikon na biyar dama ne sai ki bari ki katse sai zuwa ƙarshe so nake ku gama duk tare bayanan ku baka isa ka saki matarka ba sai da dalili idan ka sake ta to sai kariya duk gwamnati abin da ta kashe maka a wannan auren tsoron wannan ko da suna da matsala ai shi yasa mu na ce biki aure ne ba a karabita akan shi ba aure ne da hisba tana ta bibiya muna da welfare officer wanda za su zauna suna bibiyar a social welfare din mu da za su dinga bibiyar ne ake ciki aure mun bude pages wanda zaki aiko mana ta ba kina da matsala za mu gaya miki me zaki a addini wanda yaya mata nan gari suka zauna a da suka rike auren sahiye kaka to kin ga cewa wannan tsarin da muka biyo za yayi yaki ko kuma zai yaki akan mace-macen aure barkatai da suka yi wato koyi da wannan zai sa jagowa jama'a ma auren rakin su sun fara shigo da hisba suna cewa hisba ta yi musu bincike hisba ta sa musu wannan doka ko da ba mu za mu dauka ba sosai suna saboda jin dadin wannan harkar orientation din da tsarin aure da nasiha da kuma sa ido da bibiyar auren ya yake ci gaba ya sa mutane suna ta sha'awa kawo auren su da za su yi ma hisba ta shiga cikin lamarin su so kinga abu ne ciko na biyar shine wannan maganin wannan damuwa da sa farin ciki al'umar
barista ke ni fa malama ta sa wannan bayanin da ta yi na karshe ya sa ta sanya mun wasu tambayoyi biyu zuwa uku inda suka taso mun na farko ta yi maganar zancen kamar doka ce ba za a yi saki ba to kuma ta yi da kanta ta zo ta yi bayani cewa dama duk da saki halastaccen abu ne a sai da misali kila dalili ko tunda za su bibiye abin to amma wani lokacin kamar yadda muka gani saboda in kai gwagwarmaya shi ne kake ganin menene ma rayuwa kake ma fahimta kuma ana fama da ita zaki ga wani falo wani ko ajalin ne yazo
na auren
kwarai da gaske idan ajalin aure yazo ai ana cikin jin dadi zai za a katse shi to irin wannan ya za a yi dashi
to malama ya za a yi irin
na farko da Allah bari ta karanta tambayar ta biyu ko ko dai mu amsa wannan Allah tabaraka wataala a cikin hadisi wanda suke kamar za a kira su hadisul qudsi shine hadisin da Allah tabaraka wataala yayi magana amma ba ta hanyar wa'i na alqur'ani ba yana cewa azabul halal inda Allah at-talaq kuma wannan ma hadisi ne ma bisaraha afwan nace tunna annabi sallallahu alaihi wa sallam ne kawai ya faɗe shi a hadisi cewa mafi fishin halal a gurin Allah shine saki gashi ya halatta kuma yana fushi kin san abin da aka ce wa Allah yana fushi ko babban abu ne to kin ga kenan in aka hana yi wasa ma ba laifi bane kin fahimta tunda Allah yana fushi gashi ya halatta shi kuma ya haramta shi ai mu ma baki ji me muka ce ba in ka matsa sai ka saki matar to ka zo ka biya hisba komai to kin ga mun fito da abin da ake cewa mun da talaka
ana abinda nake
kuma idan matsala daga mata ne
idan ajali babu matsala
ai ba ki sani
muna zauna lafiya
to ai shi ne sai biki wannan a malama tsaya ki ji duk kasa al'umma inda suka ci gaba ba haka ake yin saki ba sai an je mahakama wato zamin wannan mahakama ne yake niki kotu
to
ashe ne mahakama din ne ni na faɗa miki da larabci ne sai an je mahakama sai an je court kin gane sai an dauko
wani report din makamancin wannan
wani sai an dauko document
ko menene
sai an dauko
da za a yi sai a ce miji sai ya ba mata
sai an dauke ne ai baraki ji sai an dauko a malama miji daya sai an dauko document din ku na aure da kuka sayyana sai an zo an dalili kin ga zancen da kike fada na haka kawai ta tauna shinkafa ka ji gishiri yayyawa ta sai wance na sake da ake yi ko kuma a dadi yayi dadi kawai matan nan ta ce oh wannan kaza kaza ta yi wata magana ka sai dan me yasa ta fada na sake ki saboda duk wancan
tafi ni ilimi abinda nake so in ce
ni ne ba saki ne bibi barki ji ai Allah tabaraka wa ta'ala sai ce ko zaka saki matarka sai ka bibiya in tana al'ada sai ta gama al'ada baka kusance ta ba in tana da ciki sai ta haifi dan nan baka kusance ta ba zaka saki ashe kenan ba inda Allah ya halarta ai saki kai tsaye wai na jin dadi wai ana zauna lami lafiya
wannan da ake da kuma da dada malama ce mun wani bayani abinda yasa nayi wannan magana saboda shi yasa ni ce kin fi ni ilimi akwai inda Allah da kansa ya ce dukulli ajlin kitab shi ni wannan mahangar na hangar saboda wani lokaci
to ai kitab din shi ne lokacin da aka cika Ildlan ita Allah ya ce kuma wannan ma ayar ba akan wannan take magana ba
Na kuma za mu sallama da bakin namu sai mako mai zuwa idan mai komi mai kowa ya nuna mana mu saki shigowa da wani sabon shirin muna ƙara yi wa dukkan anguna da amaren fata alheri da kuma fatar wannan zumuncin da gwamnatin jihar Kano ta kulla zai inganta rayuwar iyali da ci gaban al'umma muna godiya ta musamman ga bakin Miko Ma'azu Umar da Hawwa'u Shaibu Abdulmumini da Amina Aliyu Umar da kuma Dr. Khadija Sagir Suleiman sai wakiliyarmu Baraka Bashir da ta jagoranci tattaunawa da kuma Dadi Balewa da ya daidaita sautin shirin a madadin su dukkan alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwan da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafin mu na internet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryen mu da alheri
kai mata su ne duniya su ne dadin duniya mata su
a gaida alheri Grace Abdu yanzu kuma sai labarai amma a takeice
To Habib a takaice yayin da yake shirye-shiryen neman sake zaben sa a shekara ta 2024 a jiya Laraba shugaban Amurka Joe Biden ya yi tsokaci kan shirin sa na tattalin arziki da aka yi wa lakabi da Bidenomics yana mai bambanta manufar sa ta gina tattalin arziki daga sama zuwa ƙasa da na ƴan Republicans da ke goyon bayan tsarin tsohon shugaban ƙasa Donald Trump na Make America Great Again a jiya Laraba sakatare general na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kira ga Isra'ila da Hamas da su faɗaɗa shirin tsagaita buɗe wuta na wucin gadi yana mai cewa ana buƙatar tsagaita buɗe wuta na gaskiya a yakin da aka kwashe makonni takwas ana gwabzawa Antonio Guterres yana bayani ne ga taron ministocin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya kan halin da ake ciki inda yake mutanen Gaza na cikin wani babban bala'i na jin kai a gaban idon duniya kuma bai kamata mu kawar da kai ba a halin da ake ciki kuma mayakan Hamas sun sako wasu ƙarin Isra'ilawa da aka yi garkuwa da su a jiya Laraba rana ta shida kuma ta ƙarshe ta yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin ɓangarorin da ke yaƙi da juna yayin da masu zasantawa suke ci gaba da ƙoƙarin tsawaita yarjejeniyar da kuma sakin wasu ƙarin mutane da aka yi garkuwa da su domin musaya da Falastinawa da ake tsare da su a gidajen yarin Isra'ila sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya faɗa a jiya Laraba cewa akwai gagarumin goyon bayan dukkan ɓangarorin siyasa na Amurka ga Ukraine kuma babu alamun gajiyawa ga kasashen kungiyar kawance ta NATO na ci gaba da bada goyon bayansu a daidai lokacin da kasar ta shiga wato hunturu na biyu na yaki da Russia Turkiya na neman faɗaɗa tasirin ta na tattalin arziki da diplomasiya a tsakiyar Asiya tare da cin karo da Russia da ke sonya haka a cikin watan Nuwamba ne shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya gana da shugabannin kasashen tsakiyar Asiya a taron kungiyar kasashen Turkiya a birnin Astana na kasar Kazakhstan manazarta na cewa waɗannan manufofin za su iya samar da maslaha tsakanin Ankara da Washington.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hanci, misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Murtala Faruku Sanyi na da ya karanto labarai, sai kuma Dadi Balawi da ya daidaita mana sauki kuma ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Charleston, ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.